Saka
mai wuya.
Mami duba, za mu kawo kara, muna kira da magoya baya, kuntar da hankalin su. Wannan abun billahi wallahi ramana sunan sakariya, sunan saki wa babbakon, sunan zalunci.
Idan zalunci ne kuma ba wannan bi su zalunci, ai tun daga zuwa su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare.
Ni ga ganin babu wani mai tarin zuciya a demokradiya, kamar yanzu APC. Mutan da aka masu an yi mutum mutum gona dukkan saboda neman kura'a aka kama shugaban su Ganduje ina sun kuma dala a aljihu
ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugaban su irin za ko kwanan nan jafiya su tana zalunta hukumar su da cewa yayi kona da biliyan da daruruwa akan harkar maganar zabe.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwa da kuwa wannan sabon shiri na tsakamaiwa. Shin ka san cewa zuwa yanzu an yi shari'o'i da aka yanke hukunci akan su game da zaben gononi a Najeriya sun fi 20? Muna magana game da ƙararrakin da mutane da jam'iyyu suka shigar dangane da zaben gononi da aka yi ran 18 ga watan Maris na shekarar 2023 din nan da muke ciki. Daga cikin jimillar shari'o'i 21 da aka yi, jam'iyyar PDP ta lashe 11, sannan APC ta lashe jihohi 9 a ko kuma jiha 1 da shari'a bata kammala ba, abinda ake cewa inconclusive. To wa'annan jihohi ne ko ce jam'iyyar ta ci? To kaga a wa'annan shari'o'i da aka yi, jam'iyyar PDP ta samu nasarar tabbatar da ci gaba da zama gwamna a jihohin Plateau da Zamfara da Bauchi da Enugu da Nasarawa da jihar Delta da Akwa Ibom da Taraba da Oyo da Adamawa da kuma jihar Rivers. Ita kuma jam'iyyar APC ta kwaci kujerar gwamna a jihohi guda 9 da suka hada da jihar Gombe da Cross River da Benue da Lagos da Kano da Ogun da Emboyi da Kebbi da kuma jihar Mata Sokoto. Jihar Kaduna ce shari'a bata kammala ba, domin daga cikin alkalai uku, biyu sun goyi bayan APC, na ukun kuma ya goyi bayan PDP, saboda haka ba samu kammala shari'a kamar yadda aka samu a sauran jihohi ba. A cikin wannan shari'o'i har ila yau, jam'iyyar PDP ta kwaci kujerar gwamna daga hannun jam'iyyar Labour a jihar Rivers, kamar yadda APC ta kwace kujerar gwamna a jihar Kano, kamar yadda muka faɗa, daga hannun jam'iyyar NNPP ta Kwankwaso. A wannan shari'o'i, kusan dukkan wanda aka kada a shari'o'i din sun ɗaukaka ƙara zuwa gaba, yayin da su kuma wanda suka yi nasara suke ƙara jan ɗamara domin kare kujerunsu na gwamna. Bisa ga alamu, dukansu kowannensu ya daura da marar tafiya har kololuwa, wato har kotun koli. Duk da wannan shari'o'in da aka kammala, har yanzu cece kuce bata kare ba. Alal misali, ka dauki jihar Kano, inda jam'iyyar da aka kwacewa gwamna, wato jam'iyyar Kwankwasiya ta NPP, take cewa ya zai a ce an yarda da zabe ko kuma sakamakon da aka gabatar ba tare da sa hannu ba, ba rana, ba ma hatimin alkalai ko hukuma ta ainihin kansa. Wannan yana cikin abubuwan da za ku ji a cigaban wannan muhawara da muke yi kan wannan sakamako na jihar Kano din, a tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NNPP din jihar Kano da kuma Alhaji Muntari Ishaq ya kasai, wato jigon APC kuma tsohon commissioner a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje da aka yi, wanda za ci gaba da duba wannan shari'a din. Muhawara dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuli ne ya jagorance ta.
Haji Musliman, waye aka ne ya zama cewa ƙuri'un kunnan wai babu hatimin hukumar zabe ba ma kwanan wata ya aka yi mai bawa ya aka yi kai wa raga.
Wannan ne kuma ita kanta wannan alƙali da kalin zinke wasu hukunci da kanta ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru a ruwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da ƙuri'u akan tuhumar su wannan. In ce na farko abuwa ba ta jafiya bane. Na biyu suka ce ba shi da katin gajiya. Na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi. Ta ce duk wa'innan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama ɗan jafiya wannan free election matters ne. Sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da sam ba su da kwanan wata ba su a hannu. Ta ce duk wannan ya faru a lokacin Umaru Musa Rado Allah ya kansa da gafara da Malam Buhari. Kuma aka tabbatar da Umaru Musa shi ne shugaban kasa kuma har ya mutu ya koma ga Allah ba roke shi ba saboda wannan laifin.
Kuma ga da haka wai kun yarda cewa babu hatimi kenan?
Ba za mu yarda ba, za mu dawo kara, muna kira da magoya baya su kwantar da hankalin su. Wannan abun billahi wallahi ramana sunan sa ƙarya, sunan sa ke wasan kwaikwayo, sunan sa zalunci. Ko ba za mu yarda ba, Allah babu da wani bayan Allah yarda.
Mutari ya kasai kaji ba ce wasan kwaikwayo ma aka yi a kotu?
To ai idan wasan kwaikwayo ma aka yi lauyoyinsu za su gaya musu. idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su zalunci ai tun daga zuwan su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare sai da aka addu'a bayan Allah ma ta sa ba za su zauna lafiya ba ba za su samu biyan bukata ba ina son in ga maka duk ita kotu da shari'a abinda take amfani da shi shine hujja ba magana ce kawai ta baki ko ta irin zance na Hashimu Dugura ba a magana ce ta kana da hujja ka kawo hujja idan sun dauka gara ma sun je lokacin da yake magana Malam Umaru Musa ya raduwa ai akwai tsari na gyara da ake da wancan magana constitution ake ba gyara yanzu a shekara ta 2022 majalisar kasa ta yi gyara kuma an tabbatar da ita shugaban kasa kuma ya sa mata hannu General Muhammadu Buhari ta zama doka sai da aka wannan gyaran da aka yi na doka shine ya kawo wannan dalilin da yasa alƙali ya take da hurumi kuma alƙalan nan su uku duk gaba ɗaya suka hada akan wannan hukunci suka tabbatar da cewa Dr. Nasir Yusuf Gawane shine ya samu halattattun ƙuri'u wanda ya haura jam'iyyar NNPP tangal-tangal ya haura su da ƙuri'a 30,000 da wani abuwa kamar yadda Malam Hajimi yake cewa 20,000 da wani abuwa ya kamata Malam
Hajimi Dugura yawa Hajimi Dugura Suleiman Hajimi Dugura
akai
alamu sun nuna wannan wato hukunci kamar ya girgiza ku zai shafi yadda za a dinga tafikar da gwamnati kafin a gama wannan kace na ce
na farko dai kamar yadda Malam Mutari sai ya ce a lokacin mu da muka rusa gidaje ya fai farin shi shafi mu ni na ganin babu wani mai tarin zuri a demokradiya kamar yanzu ke APC mutane da aka kama su an yi wuce mutum gwamnati su tukur saboda neman ƙura'a zai yaga ƙura'a a kama shi aka kawo mu dan takargo na zaka fa yan wuta kan fanda ba hula ba takalmi jihu da ya fata ƙura'a aka kawo shugaban su Ganduje yana sunku majalla a aljihu sinki aka kawo shi ya rusa makaranta
ni abin da nake cewa wannan hukunci zai shafi yadda za ku tafi kan da gwamnati kafin a gammala wannan shari'a
to wani ko kuma wannan hukunci kamar na ga maka mu a matsayin mu na jagoranci muke da babban hujja dama muna farin irin wannan zai faru ko bare duk suna yi rike mana suna bana mu gabatar da aikin alheri kuma ko a wannan satin ciki iko Allah za mu tashi a ratsa 565 za su ruka zayin waje 14 ko a wannan satin za mu auri da zaurawa guda 1,800 ko a wannan satin za mu ci gaba da kaddamar da manyan aikace-aikace za mu samu da ruwa a jihar Kano
wai ba za ku saurara ku ga yadda za ta kai a gaban kotu ba
wannan aikin gwamnati ce za ta yi ta kuma shirin alƙalin zafi bai haɗa gudun aiki ko sun zai aiki su hukumar yin damu saboda dama mun gane su ke yin su da jihar Kano ce yasa suke wannan abin da su hana mutane su kwakwaɗe da wani demokradiyya a jihar Kano
ba mutum ya kasa ya kaji tun ce fa gwamnati za ta ci gaba da aikin ta har ma batun kai yara ƙasashen wajen nan ma fa za da auren zaurawa
ai duk wa'annan abubuwa da yake cewa za su yi ai a gwamnatin baya ma da ta shuɗe sun yi wa'annan abubuwa amma da suka yi ɗin ai mutum ne ya bada riga kasa riga domin saboda duk lokacin da suka kai yaran nan makaranta abin da ya kamata su biya haƙƙoƙin karatun yaran nan maimakon su biya na shekara uku na shekara ɗaya suka biya sai Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya ƙarasa biyan kuɗaɗen makarantar yaran nan na shekara biyu idan magana yake ta maganar abubuwa idan dai kawai ana barin kaza a cikin kashinta ba tona ake yi ba amma ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan jami'ar su tana zalunta a tuhumar sa da cewa yayi kona da biliyan ɗaruruwa akan harkar maganar zabe da aka yi sai fom yan takara suka sai fom aka bashi kudin yayi kona da su akan haka ma jami'a ta kore shi sai da aka duk irin wannan abubuwa mu ba shine abin da yake gaban
wa amma ya ce ba kore ba kwamitin zartarwa ya ce ba kore shi ba
mu abin wannan ba wannan zancen su ya shafa amma abin da yake akwai a gaban mu shine maganar shari'a maganar hukunci da kotu ta yi da maganar daukar kara da za su yi abin da suke cewa to ina son in gaya musu mu koke zau wannan hukunci yadda aka yi shi an je can ma Allah da abin da zai tabbata kenan kuma Allah ya yarda kwanakin mulkin sa a kirge yake daga nan zuwa wata uku Allah ya yarda za su bar gidan gwamnati za mu shiga mu rantsar da Dr. Nasir Yusuf Gawula kuma za mu kai shi gidan gwamnati ya ci gaba da dora aikace-aikace na alkhairi duk wayannan aikace-aikace da yake cewa dan sun ga cewa sun taho karewa shi za su ke san shi wayannan abubuwa abin da suka yi na daidai mu in mun zo ba rusa zamu ba dora zamu abin da suka yi kuskure kuma mu kokari zamu yi mu gyara ba kamar da suka rusa ba sai aka na tabbatar maka da cewa ko me za su yi daga nan zuwa wata uku mun ba su dama sai da shari'a tana gaba sun ce za su dauka kara su je in sun dauka ka mu ma muna nan zamu bibiya kamar yadda muka tsaya haka za da ai su shari'a ma dauka suka yi wasan yara ce
Hashimu Dugura kaji abin da shi wanta ya kasa yake cewa wai idan kotun ɗaukar ƙara ta tabbatar musu ma wannan aikace-aikacen na kuma za ku su ɗora kenan har kai mutare ka sai har zancan auren jawara dinnan da kai yara makarantu
ai wannan abubuwa da suka yi a baya ai mun zo mun dora duk aikata ga hannu yake tambaya mallam Ashewa kai ba duk wannan aikata ga can da mai gada a wajen mai girma mallam Ibrahim shekarau da mai girma sanata Rabi Musa Konkusu duk aikakan da suka bari mai girma da Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya karasa zan baka misali mallam Ibrahim shekarau shi ya fara asibitin Muhammadu Buhari na Giginyu shi ya fara asibitin yara na Zuro mai girma da Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya karasa wannan sannan mai girma injiniya Rabi Konkusu shi ya fara gadan nan ta Murtala Muhammad wanda ya gojin kilomita biyu bai fi 10% ko 20% ya ba da Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya karasa 80% mai girma ga Abdullahi Umar Ganduje kwankwasa ya kai yara makaranta ya biya kudin shekara daya da Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya karasa biyan kudin shekara biyu na yaran nan suka kammala aka karbo sakamakon karatun su duk wayannan aikace aikace ne wanda yake mun tabbatar ayyuka ne na alheri aka fara ko muka zo muka karasa domin al'umma jihar Kano muke fata muke kishi su zo su amfana da nan abubuwa
Hashim Suleiman Dubura
ina zake Ibrahim
NLPP ta ce za ta daukaka kara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun dora da ayyukan ku ba ku girgiza ba ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce ko rasa aikata aikata nan naku ba kwa tunanin makomasu
to ga shi kuma malamai to nan muka kawo kwata-kwata ƙarshen wannan shiri ne muna da sauran kashi guda da ya rage mana da in Allah ya kama rana wato muke son mu kawo muku shi inda za ku ji shin a tsakanin jam'iyyar APC ta Suganduje da jam'iyyar Konkusiya ta NPP wace jam'iyya ce ta fi janyo cece-kuce dangane da harkokin siyasar jihar Kano sannan kuma za ta iya abin da ya faru a Johan Rivers da Oshun a babbar kotun kolin Najeriya yi maimaita kansa dangane da shari'a Kano din nan sannan shi Mahmudu Ibrahim Kwali ya tambayi shugaban jam'iyyar NPP na Kano din gaskiya ne suna barazana ga alƙalan da suka yanke wannan hukuncin da bai musu dadi ba Alhaji Hashim ya ce gaskiya ne za ku kuma ji dalilan sa to yanzu ka madadin duka sunan zai ban kwana da ku sai rana ya tayi Allah ya kai mu ku huta lafiya ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington